Masu sauraron mu da wannan maraicen Talata, assalamu alaikum, barka da warhaka, kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. A ƙarashin tattaunawar da nayi da Mrs. Monica Joshua mai gari, manomiya kuma ɗaya daga cikin matan Najeriya uku da suka lashe kyautar gwarzayen noma ta shekarar 2014 a gasar da ƙungiyar Oxfam ta shirya. Za ku ji koken Mrs. Monica Joshua mai gari da kuma buƙatun da ta miƙa zuwa ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a madadin duka mata manoma, domin ya sa gwamnatin shi su ɗauki matakin taimakawa da tallafawa da kuma kyautatawa mata manoma domin su ma a share musu hawaye. To amma da yake mun yi wannan tattaunawar ce kwana ɗaya bayan bikin karrama mata a duniya a cikin watan Maris. A wannan lokaci na nemi jin ta bakin Mrs. Monica akan mahimmancin wannan rana da kuma sakon da take da shi ga duka matan da ke jin ta yanzu haka.
Sako na shine kamar yadda na faɗa, mata su tashi su nemi yancinsu. Dan wayansu da suna taimaka kamar su external donors su zo su taimake mutane a kauyuka. Ba wai taimakon su ya tsaya a birane kawai ba.
Yawa, duk manomi ya san kirarin da ake yin noma, noma tushen arziki, kuma noma na duki tsohon ciniki. Kin tabbatar da cewa noma shine tushen arziki?
Noma shine tushen arziki. Domin a noma za ka samu abinci, sai mutum ya ci yadda ya gan dama. Abinci, kana da isasshen abinci, ba yunwa, kuma akwai lafiya. Wanda na da yunwa shi yana da hushi sosai. Kuma abinci, in ba abinci yanzu gidaje ba zaman lafiya, ya'ya kuka. Kuma noman nan yana taimaka ma mata, domin maza yanzu sun bar training ma mata tun ba kauyuka ba. To mazan suna nan suna yawansu, mata na gona. To an samu abu za a taimaka a rike yara a sa zuwa makaranta.
Wani sako kike da shi zuwa ga gwamnatin Najeriya? Ga ki Monica, kuma ga dama kin samu dama a wannan gidan rediyo na muryar Amurka. Menene sakonki, menene kiranki, me buƙatarki wanda kike so shugaba Muhammadu Buhari ya ji game da noma, musamman game da mata da suka kama aikin noma ga dangada?
Roko na ga shi shugaban kasa ya taimaka mana ma kanana manoma, ya ba su iri mai kyau, a ba mata taki, kada taki ya je a hannun maza, a samu mata ma a ba su taki, kuma a taimaka mana da abubuwan noma na zamani.
Kuna da matsalar samun hili ma na noma da kanshi, game da wannan me kike so shugaba Muhammadu Buhari ya sani?
Muna so shugaba ya sani cewa wannan gado da ana hana ba mata gona, cewa ya yi abu a kan shi. In mace tana nan a cikin ‘ya’ya, baba ya mutu, sai a ba mace gona ita ma kaman gado.
To muna godiya sosai Malama Monica da kika samu dama muka tattauna da ke, amma ban san ko akwai wata tambaya da kika jira in yi, ko wani ƙarin bayani da kike so ki, wanda ban yi tambayar da ta baki dama ki wannan ƙarin bayani ba.
Ni na yawan godiya ne ga wannan kungiya Oxfam, domin su suna bin ko kauyuka ne, suna taimaka ma kasassun mutane. Then akwai taimakai daga waje, in sun zo sai a bar a babban gari kawai, kaman Abuja ko Kaduna ko ina, amma kauyuka ba sa jin labari. Muna roka in abubuwa sun zo haka, a nema shugabannin da suna kauyuka, so that kauyuka din ne za su iya su mora abubuwan nan. Manyan mutane ne na karba su yi amfani da shi.
Fatanmu dai kamar kullun Allah ya sa masu wannan halin handa masu daina, su riƙa bari ƙananan manoman yankunan karkara na cin moriyar irin wannan taimako na ƙasashen waje. Da kuma fatan waɗanda taimakon ke bi ta hannunsu sun ji wannan kira na Mrs. Monica Joshua mai gari, kuma za su ɗauki matakin gyara da yin abin da ya dace domin ƙaruwar ƙananan manoma. Baki ɗaya iyakacin tattaunawar kenan da Mrs. Monica Joshua mai gari. Yanzu a madadinta da wadda ta haɗa mana sauti Julius Gresham ne ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya sai kuma anjima mu sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.